أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يو أشرن دا قوة رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبو دا دريه دا تلاتين دبيو وان رانا تايدي دا أشرن دا قوة تقوس نشكرا تدبو بيو دا قومشات تميلادية. Za mu tashi a darasi na 21 a cikin karatunmu na suratul an'am na tafsirin alqur'ani a wannan watan ramadan aya ta 116 ta wannan sura insha Allah. A tambaya ta farko cikin tambayoyin da aka rubuto jiya ita ma wani dan uwanmu ne yake fama da cutar rashin bacci shekara 7 kenan, har yanzu baya iya bacci, koda ya sha magani wani lokaci baya iya samun bacci. Allah madaukakin sarki ya yaye masa wannan cuta, Allah ya bashi lafiya. Kuma ƴan uwa, ku taimaka masa da addu'a, domin kuma an kun shiga cikin halin tsanani, Allah ya karbi addu'ar ƴan uwanku a gare ku. Na biyu, yana neman taimako daga wannan majlisi mai albarka da a taya shi addu'a, mahaifiyarsa ba ta da lafiya, Allah ya bata lafiya, amin. Kuma mahaifinsa ya kasance mai tauye mata haƙƙi ne, Allah ya shirye shi, Allah ya ganar da shi, amin. Kuma akwai aiki da yake nema, yana nema Allah madaukakin sarki ya bashi dacewa, Allah ya bashi dacewa. Kuma yana cewa mu yi addu'a ga malam Jafar Mahmud Adam, Allah ya gafarta masa, amin. Allah ya haska kabarinsa. Wannan yace a taya shi addu'a, shi mutum ne mai son soja, aikin soja NDA, domin ya taimakawa addini da kuma ƴan uwa musulmi. Daga ƙarshe kuma yana so a bashi shawara yadda zai kare martaba ta addini yayin da ya tsinci kansa a wannan aiki na soja. Wannan niyya taka tana da kyau, kuma haka ya kamata mutum kowane abu zai yi ya sa irin wannan kyakkyawan niyya, sai ya zamanto Allah ya bashi tawfiki, Allah ya bashi daidaito a cikin al'amarinsa, kuma Allah ya taimaka masa da yayin da zai duk wani abu da zai yi ya shiga da niyyar cewa zai taimaki addinin Allah ne, to shi ma sai Allah ya taimake shi. Haka ya kamata da duk musulmi za su rinka, yayin da suka shiga cikin wata harka ta harkar duniyarsu, za su shige ta da niyyar cewa su taimaki addinin Allah. To da Allah madaukakin sarki ya canza mana halin da muke ciki tuni, irin wannan niyyar haka ya kamata mu kasance. To sannan kuma a dangane da irin abubuwan da zai yi na tsare addini idan ya shiga, shine wato kada ya rabu da ilimi, lallai ya kasance yana kusantar ilimi ta hanyar sauraron darussa da karatun alqur'ani da karatun littafai na addini, wanda yake zai rinka wato yi masa wa'azi, ya rinka kuma zaburar da shi, yana tunatar da shi haƙƙin Allah a kansa. Sannan kuma ya tsare iyakokin Allah, ya tsare musamman sallah, kada ya kuskura ya zamanto ya tozarta sallah ko cikin wani hali yake. Kuma ya rinka tambayar malamai kan irin abubuwa da suke zuwa masa, ya ya kamata ya yi ruko da addininsa a cikin irin waɗannan abubuwa, kamar irin halin da za su shiga na training, yaya za su sun yi tafiya, ya san irin yaya hukuncin sallar tafiya za ta kasance da hukuncin sallah a cikin irin wannan hali. Duk ya rinka wato tambayar malamai domin ya zamanto ya bauta ma Allah ala basira. Allah madaukakin sarki ya bashi muwafaka da kuma dukkan ƴan uwanmu da suke cikin wannan fage, Allah ya karfafa su, ya karfafa su wajen taimakon addinin Allah. Idan mutum ya tara kudin sa na albashi ya je haji, amma mutum yakan yi fashin zuwa wurin aiki, musamman ranar juma'a da kuma sauran daidaikun ranaku, wannan fashin zai iya gurɓata hajjinsa, ya ki zama mabrur, domin waɗansu sukan ce hajjin ma'aikata ba hajji ba ne saboda fashin zuwa wurin aiki. Wato idan mutum aikin da aka yi, in mutum aka ɗauke shi aiki na albashi da ake bashi, aka sa masa ƙa'ida cewa ga ran da zai je, ga lokacin da zai je, ga lokacin da zai bari, to wannan ƙa'idar da aka sa masa ita ce take halatta masa abin da yake karɓa. Idan ya saba mata ba da izini ba, zai zamanto kan cewar abin da ya karba bai zamanto tsabar halar a gare shi ba. saboda haka a cikin irin wannan ba za a ce hajjin sai a ɓaci ba, tunda ta yiwu akwai abin nan, akwai halal a ciki, kuma koyaushe ana duban abin da yake shine mafi rinjaye, abin da yake shine mafi rinjaye. Idan akwai abu wanda yake yana shakka a kansa, to ya kokari in yana da wata hanyar ya bayar daga wannan hanyar, dan ya zamanto tsantsar halal ne cikin kuɗin da zai biya domin aikin hajjinsa. Idan ko ya zamanto cewar bai samu tsantsan halal din ba, al-ghalib shi ake dubawa, al-ibratu bil-ghalib, yana daga cikin rahamar Allah ana duba abin da yake shine galibi, domin da wuya ka samu wanda yake ya tsira ta kowace fuska sai dai neman rahamar Allah jalla wa ala. Saboda haka ka kyautar da to ga Allah, kai bakin kokarinka wajen cewar kana yin taharri, kana wato karda don samun abin da yake shine halal, musamman a cikin wannan ya zamanto baka yi fashi wajen aiki ba, face ka samu uzuri wanda zaka iya bayarwa, wanda zai gamshe ka kuma ya gamshi shi wanda kake aiki karkashin sa. To idan kai wannan daidai gurgudo, Allah madaukakin sarki mai gafara ne, mai rahama. Dangane da batun waɗanda aka tsine ma a sha'anin giya, shin masu sayan giya domin su zuba a mota su ma sun shiga cikin wannan tsinuwar giya su zuba a mota? In suka zuba mata giya sai ta tashi dan da tun bakin mai a ai giya abinda wato wannan akwai gefe biyu na abin. Wanda ya sai giya domin ya yi amfani da ita ba dan ya sha ba, ya saya daga wajen wanda ya halatta ya sai giyar ko kuma ya yi ta, shine kamar wanda yake ba musulmi ba, shi mu'amala da giya ta halatta gare shi, ta halatta ya yi giya ya sayar da ita ga sauran waɗanda ba musulmi ba, duk da yake bai halatta ya zo ya sayar da ita a bayyana ba, ya zamanto ya yi mata kanti a cikin inda ake dokar musulunci, bai halatta ya zo ya sayar da giya a bayyana ba, sai dai ba a hana shi ba ya je inda yake zai iya samo wanda yake bukata ya saya, dan ya zo ya amfani da ita ga kansa da kuma ga waɗansu waɗanda suke bukata ta domin tasu amfanin wanda shari'a bata haramta musu ba. To idan mutum musulmi ya sayi wannan giyar domin ya yi amfani da ita amfanin da yake ya halatta, shine kamar wannan na wato mai aka ce, ni ban san wannan abin ba gaskiya, babban mota a zuba mata a cikin inji wajen injector sai ya wanke injector din. To ala ayyi halin wannan dai kuka wato a gaskiya kada mu wasa'a a wannan babin ne, ya zamanto cewar akwai mutane su rinka ganin to ai tunda za a iya amfani da giya don wani dalili, saboda haka ya halatta a yi tsururinta, a yi sana'arta ko a amfani da ta domin, ko kuma a tanade ta domin yin wannan amfanin, wanda zai zamanto wannan zari'a ce na kamallaki abinda Allah bai halatta maka kamallaka ba, kamallaki abinda Allah bai halatta maka kamallaka ba. Shi yasa kun ga malamai suka yi abinda yake mafi rinjaye a maganan malamai kan wato a mayar da giya ta zamanto tsimi, ta zamanto kunu, abinda ake ce ma tahlil, ta zamanto tsimi kamar irin abin nan vinegar wanda yake mai tsami din nan, akwai sinadari da ake sanya ma giya sai a tsinka ta, a tsinka mayan, ya zamanto za a iya amfani da shi ya zamanto kamar tsimi wanda za a rinka tsoma bread gurasa a ciki ana ci. Ya halatta a yi wannan da giya ko ko bai halatta ba? Waɗansu malamai sun ce ya halatta, amma mafi rinjayen magana shine bai halatta ba, domin da ya halatta da Annabi sallallahu alaihi wasallam bai umarni da a zubar da ita ba, ya zamanto dukiya ce kenan da take da amfani, kuma shari'a ta hana tozarta dukiya. to amma cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a zubar da ita yayi umarni da a zubar da ita ya nuna kan cewa ba dukiya bace da take da alfarma da za a yi tsororinta in kuka tabbatar mata da wani amfani wanda shari'a ta yadda da shi to ka tabbatar mata cewa za a iya tsororinta a tsare ta domin wannan to kuma shari'a bata bude wannan kofar ba gaskiya shari'a bata bude wannan kofar ba dan haka kuma ina ga ita kanta giya ba a yi ta dan ai maganin injector ba na'am ban ji ba an daina ma kun gani saboda haka a gaskiya kada mu wannan mu tsaya akan abin da malamai suka rinjayar daga wannan asali na tahlilul khamr wato a tsinka giya malamai suka ce bai halatta ba wanda ya nuna kan cewar ba dukiya bace da take da wani amfani da zai sa ya tsumururinta dan haka wannan a kaulin wannan al'ada ba al'ada bace wadda take za a ce tana da goyen bayan shari'a bai halatta ba mutum ya mallaki giya da kowace niyya kamar wannan ne akwai waɗansu malamai da suke cewa ya halatta mutum ya sha giya domin wato idan kaya ta makale masa ya zamanto babu abin da zai sa abin ya wuce sai an kwarara giya saboda karfinta ta yi wannan wannan far'i ne wajen waɗansu malaman shafi'iyya suke faɗan haka to duk irin waɗannan aqwal ne wanda yake a bisa usul din mazhabar Imam Malik yana hana su saboda ka'idar saddu dhari'a toshe hanya da zaka kai zuwa ga barna dan da haka shikenan sai a ce to kuma to ya halatta ya zamanto kan cewa an yi a kantina wato pharmacy a ce a rinka aje a rinka sayar da giya ga wanda za su je idan an samu wato shakewa dan a saya a rinka ajewa saboda haka masu yin giya sai su ce ai giyar da muke ba dan a sha bace domin ai maganin shakewar makogaro ne shikenan kaga an bude hanyar barna to mazaka usul din Imam Malik dashe wato toshe irin wannan hanya yake yi wanda yake barna da za ta kai wato hanya da za ta kai zuwa ga barna saddu dhari'a wannan yace yana son ai masa bayani akan idda a shari'ance ai wannan ai abin nan ne lecture ce idda babi ne guda a cikin littafin fiqh babi ne guda a cikin littafin fiqh abin da ya shige maka duhu akan idda ka zo kai tambaya amma kace kana so ai maka bayani akan idda a takeice sai ka je makaranta kuma ina da ina ya halarta mai idda ta ziyarta a lokacin iddar to yawa to kamar irin wannan tambayar mace mai idda bai halarta ta fita daga gidanta ba kamar yadda Allah ta'ala ya ce la tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyana kada ku fitar da su daga gidajensu su ma kuma kada su fita sai dai idan sun zo da alfasha wadda take mabayyaniya amma in ba haka ba mace za ta zauna a ɗakin ta ne ta yi idda sayyidina Umar ya kasance yana zuwa ya sanya mutane su tsaya a Dhul-Hulaifa idan an ga mata sun zo wucewa in an ga mace mai idda a cikin su za ta tafi ta je ta yi hajji ko ta yi umra sai ya sa a mayar da ita kun ga tafiya ce ta ibada ba a halatta mata ba ta je to amma ba za ta je ziyarar mara lafiya ba za ta je gaisuwar mutuwa ba ma to amma malamai sun yi fatawa dangane da mace mai idda ya zamanto kuma tana da aiki za ta fita ta je ta yi aiki to bisa hadisin Furai'a yar uwar Abu Sa'idin al-Khudri da tana cikin idda aka ga ta fito ta je tana girbe dabinanta dabinan gonanta saboda ba ta da wanda zai mata aka yi mata inkari ta je ta gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya baki izinin ki je ki abinda zai kyautata dukiyarki to kan haka waɗansu malamai suka gina akan wannan cikin malamanmu na wannan zamani da suke fatawa akan cewar mace mai idda babu laifi ta je aikin da yake ya zamanto mata na buƙatar ta ne kamar tana da aiki na koyarwa tana da aiki na aikin asibiti ko wani aiki na sana'a wanda ake biyan ta albashi bata samu izinin ta zauna a gida ba to sai ta je aikin amma ta takaita wajen wato aikin nata ya zamanto iyakar wajen aikin wato kadrul haja kawai iyakan nan za ta ji da kuma ta kiyaye sauran dokoki na rashin kwalliya idan idda ta takaba ce na rashin kwalliya da rashin wato sanya tufafi masu kyau wanda yake ya saba dabi'a, ya saba halin mai takaba. Malamai sun yi fatwa akan akan wannan, wallahu ta'ala a'lam. Sannan tace dan Allah tana son addu'ar samun miji nagari, Allah madaukakin sarki ya baki miji salihi nagari, ya dai ya kuma sanya albarka a cikin haduwar ku. Shin ana yi wa sallar nafila sujada ba'di ko qabli idan an samu rafkanwa a cikin ta, ko ko sai sallar farilla kawai ake wa? A sallar nafila da sallar farilla duk babun su daya, domin kamar yanda Fatiha take rukuni a sallar farilla, haka take rukuni a sallar nafila. Kamar yanda karatun sura yake sunna a sallar farilla, haka yake sunna a sallar nafila. Idan kuma ka barshi zaka yi sujudu sahwi a sallar nafila kamar yanda zaka yi a sallar farilla. Fatiha ko in ka batta wannan raka'a ta baci kamar yanda zata baci a sallar farilla. Saboda haka hukuncin sallar nafila da sallar farilla duk ɗaya ne, sai a cikin waɗansu suwar. A cikin waɗansu suwar ne, kamar idan mutum yana yin sallah raka'a biyu ya sallama, sai ya zamanto cewar maimakon ya zauna sai ya rafkanwa a raka'a ta biyu din, sai ya miƙe zuwa raka'a ta uku, to a nan wajen sai ya ci gaba da raka'a ta uku din, ya yi raka'a ta hudu, sai ya sallama, kuma babu komai akan sa ba, sai ya sujada qabli ba. Wannan surar ta saboda abin da yazo na tabbacin yin sunna, na tabbacin yin nafila da irin wannan sura daga sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam a nafilar dare, cewa yana yin sallah raka'a hudu, baya zama sai a zama na ƙarshe, sannan ya sallama, sannan ya tashi raka'a daya. Saboda haka wannan sura ce ta surorin sallar nafila. Don haka idan irin wannan ta faru ga mutum, kamar kana nafila, ka zo za ka yi nafilar sallar azhar, kafin sallar azhar ka yi niyyar kai raka'a biyu kai sallama, ka sake raka'a biyu kai sallama, to da kai raka'a biyu kafin, maimakon ka zauna kai sallama sai ka miƙe ka tafi ta uku, to maimakon ka dawo ka zauna sannan kai sallama kai sujada ba'di, ka wuce da raka'a ta uku din. Idan kai kai ta uku sannan kai ta hudu, maimakon kai sallama, wato maimakon ka ce za ka yi sujada qabli ta cewa ka bar zaman tahiyya da karatun tahiyya, maimakon ka ce za ka yi sujada qabli kamar yanda za ka yi a sallar farilla, to sai kawai kai sallama abinka, sallar ka tayi ba tare da ka yi sujada la qabli wala ba'di ba. Wannan tana ɗaya daga cikin suwar da sallar nafila ta saba ma sallar farilla. Amma asali abin da yake a sallar nafila na rafkanwa haka za ka yi shi, abin da yake a sallar farilla na rafkanwa shi ma haka za ka yi shi a sallar nafila, wallahu ta'ala a'lam. Wannan ya ce shi ne, ni ne babba a gidanmu, a cikinmu goma yara, yara mata bakwai, mahaifinmu ya tsufa, nakan kiyaye abubuwan da mahaifinmu yake dora mu a kansu sanda yake da ƙarfi. To mahaifiyata ce take son a sayi DVD, kuma na san banda wasan Hausa ba abin da za su rinka kallo, zan iya kin binta akan haka? To sai ka yi a hankali, tunda za ta iya ce maka ita DVD inda za ta so karatu take so a rinka ji da tafsiri, to sai ka tsaya akan aji karatu din, ka hana ayi a sa filafilan Hausa. Shi DVD asalinsa wato ba illa bane, sai dai abinda aka yi amfani da shi domin sa. Idan aka sayo DVD domin a sanya karatuttuka, a sa karatun Alkur'ani, a sanya kuma abubuwa wanda yake ya halatta kamar abubuwa na ilimi, wannan babu aibi a ciki. Amma kuma in kai amfani da shi domin saban Allah, wajen sa kada kada da rayaye da abubuwa wanda yake na lagau da lahau, to wannan ya zamanto abin laifi ne anan. To saboda haka kuma wannan wajen mu'amala da uwa dole sai an ba a hankali, saboda haƙƙin uwa yana da girma. Hatta a cikin sahih ba a yin da'a ga makhluki a cikin saba ma mahalicci, to amma sai ta zo abin da yake wato haramun ne bawahan, sannan ne ba za ka bita ba. Amma idan ya zo abu ne wanda yake muhtamal, yana da fuska ta halacci da fuska ta haramci, to sai kai kokari ka sanya ta akan fuskar halacci din. Kuma wajen sha'anin mu'amala da uwa dole ne a yi taka tsantsan matuƙa da gaske, kada ya abin da zai bata mata rai, saboda haƙƙinta yana da girma a wajen Allah. Ba ka zo ta kasar din wasan Hausa ba, sai ka san ta yadda za ka yi mata bayani, amma ba da gatsali ba, yace ba za a yi ba, ai an fada ba kya jin karatu ne, an fada a karatu an ce ba bi halatta, a'a sai ka fita hanya wanda yake za ta fahimta. Bai kamata ba irin waɗannan abubuwa, lallai mutane a datse irin waɗannan hanyoyi wanda suke kawo barna a cikin gidajen mu. Menene hukuncin jinkirtawa wurin sadarwa marayu da gadon su bayan kuma ya maraya da gadon sa bayan kuma ya balaga? Idan akwai maslaha a cikin jinkirtawar babu laifi. Idan kamar ya zamanto ya balaga amma kuma bai cika mallakar hankalinsa ba, ko kuma kana jin tsoron cewar idan ka danka dukiyar a hannunsa za ta salwanta, to a nan wajen idan ka rike babu laifi. Tunda Allah ta'ala cewa yi wabtalul yatama hatta idza balagun nikah, ku jarabci marayu har sai sun kai balaga, sun kai lokacin aure. Fa in anastum minhum rushdan, Allah ya sanya wani sharadi, idan kun nutsu akan cewar wato suna da wato nutsuwar da za su killata dukiyarsu, fadfa'u ilaihim amwalahum, to ku ba su dukiyarsu, ba kawai daga sun balaga din bane, a'a har sai kun samu istinazi, shine kwanciyar hankali da nutsuwar zuci akan cewa suna da kintsi na hankali da nutsuwar dabi'a da nutsuwar hankali da zai sa su killata dukiyarsu, to sannan za ku ba su dukiyarsu. Saboda haka idan da wannan maslaha, idan da wannan niyyar ne babu laifi, amma idan da niyyar kan cewar kana gudun kan cewar in aka fitar da dukiyar dan abin da kake samu, watakila na wani amfani da kake samu, ka duba kai maslahar kanka, to anan wajen ka saba. Kuma mutuna Allah ya ce wallahu ya'lamul musliha minal mufsid, Allah ya san mai kyautatawa kuma ya san mai yin barna. Saboda haka abin da ka kullata a cikin zuciyarka Allah ya sani. Shin akwai ramuwar azumin, shin akwai ramuwar azumin farilla ga wanda ya mutu bai cika ba, shin za a iya rama masa? Idan azumin na Ramadan ne wanda yake rashin lafiya ne ya sanya shi bai yi ba, wannan ba za a rama masa ba. Amma idan na Ramadan ne wanda yake ya tabbata a kansa kuma ya samu damar da zai iya ramawa amma bai rama ba, to nan wajen qaulan ga malamai, waɗansu malamai sun ce ba za a rama masa ba, wanda yake shine mazhabar Imam Malik. Waɗansu malamai kuma suka ce waliyansa su rama masa, mazhabar Imam Ahmad ibn Hanbal kenan, wanda yake shine aula, shine yake shine yafi daidai da wato fita daga cikin nauyi, sauke nauyi, da kuma yi ma mamaci gata, musamman saboda hadisin Aisha radiyallahu anha cewa wata mace ta zo ta ce uwarta ta rasu kuma da akwai azumi wanda yake akanta, za ta rama mata, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace bashin Allah shi yafi cancanta a rama, yace a rama mata. Wannan azumin da ya zamanto yana da damar ya rama bai rama ba, shine za a iya rama masa din, kamar hatta na kafara yana shiga cikin wannan da azumin bakance. Sannan yana neman addu'a bisa jarabawa, Allah ya baka nasara akan jarabawar da zaka yi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. إذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، فقد علمت تعلم ما في نفسي و
Allah ta'ala yace wa id qala Allah ya Isa ibn Maryam ka tuna ya Rasulullah yayin da Allah yace ya kai Isa dan Maryam a anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah shin kai ne kace ma mutane ku rike ni da ni da mahaifiyata iyayen giji guda biyu koma bayan Allah qala sai annabi Isa yace subhanaka sarki ya tabbata a gare ka ya Allah ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq baya cancanta a gare ni baya dacewa a gare ni na fada abin da ba ni da haƙi na fade shi in kuntu qultuhu faqad alimta idan na kasance na fadi wannan magana to Allah ka san shi ka sani ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik ka san abin da ke cikin raina ni ko ban san abin da ke tare da zatinka ba innaka anta allamul ghuyub Allah kai kai ne kadai masanin abubuwan da suka buya ma qultu lahum illa ma amartani bihi ba abin da nace musu face abin da ka hore ni da shi ani abudullaha rabbi wa rabbakum cewa ku bauta ma Allah ubangiji na kuma ubangijinku wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim na kasance mai shaida ne akan su ya Allah gurgudan kasancewa ta a cikin su falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim yayin da ka dauke ni kai kai ne mai makiyayi akan su wa anta ala kulli shay'in shahid kai kuma mai shaida ne mai halarta ne akan komai in tu'adhibhum fa innahum ibadu idan kai musu azaba to su bayinka ne wa in taghfir lahum in kuma ka gafarta musu fa innaka antal azizul hakim to Allah kai ne mabuwai mai hikima wannan ita ce muhawara da Allah ya yi mana hikayar za ta faru tsakanin annabi Isa da Allah jalla wa ala kuma a wannan muhawarar akwai wato kurewa da tozartawa ga nasara dan zai tabbata akan cewar annabi Isa ya barrantar da kansa daga abin da suke fada a kansa kuma zai tabbata kan cewa kire suka yi ma annabi Isa saboda haka abin da Allah ta'ala yake fada na hujja akan nasara akan yi musu wa'azi a farkon surar da nuna musu kafircin da suka yi da nuna musu kan cewa annabi Isa bai fada haka ba to Allah madaukakin sarki yake kawo hikayar cewar ku bar gani yanzu Allah yana gaya muku wannan dan ku yi amfani da hankalinku ku karba ranar alkiyama zai tabbata waqi'a Allah zai yi wannan zai maida wannan muhawara tsakaninsa da annabi Isa ala ru'usul ashhad kuna gani lokacin da zai zamanto bakin cikin ya fi tsananta a gare ku saboda haka kamar yanda a farkon muhawarar ya zamanto Allah ya kure yahudawa ta hanyar sun jangana annabi Isa ya zuwa ga cewa shi sahiri ne Allah ya ce ya tuna ma annabi Isa irin ni'imomin da ya masa wanda a cikin bayanin waɗannan ni'imomin da Allah ya yi ma annabi Isa da muhawarar da Allah ya yi tsakaninsa da annabi Isa akan wannan akwai bakanta ma yahudawa da kure su akan ƙaryar da suka yi ma Allah dangane da darajar dangane da matsayin annabi Isa a wannan maqta'i kuma akwai kurewa ga nasara wannan magana da za ta faru tsakanin Allah da annabi Isa a ranar alkiyama ne saboda a ƙarshe Allah yana cewa hadha yawmu yanfa'u as-sadiqina sidquhum wannan wato wannan abin da duk zai faru na wannan muhawara yana faruwa ne a ranar da wato masu gaskiya gaskiyarsu za ta amfane su a wajen Allah jalla wa ala to tare da cewa Allah ya ce wa id qala Allah ka tuna yayin da Allah ya ce wato kamar abin hayya riga ya afku wannan yana daga cikin babin a sanya abin da yake almustaqbal abin da zai zo nan gaba matsayin abin da hayya riga ya faru saboda yaqini da tabbaci akan cewa abu ne wanda yake zai faru la mahala in ba Allah ba Allah shine wanda ya san abin da zai faru idan ya faru yaya zai faru mu iyakacin sanin mu abin da ya riga ya wuce shi kansa abin da ya wuce din in ba mun halarce shi ba ba za mu iya sanin sa ba in ma mun halarce shi za mu iya mantawa saboda haka ba za mu kawo shi yanda yake ba to amma shi ko na Allah abin da ya faru ya sani abin da ake yi yanzu ya sani abinda zai faru ya sani, idan ya faru, idan ya san yanda zai faru din a yanda zai faru, to Allah yana hikayan mana yanda wannan muhawara za ta faru tsakanin Allah da Annabi Isa. Allah zai ce ma Annabi Isa kamar yanda zai tsare dukkan sauran annabawa ya tambaye su akan sun isar da sako, to shi na Annabi Isa sakon nasa daban ne. Kuma wannan Annabi Isa ya san da wannan abin yana wato razani, yana fargabar haduwa da Allah akan me zai gaya min Allah akan wannan abin da mutane suka yi masa, suka ce masa. Domin kamar yanda ya zo a hadisin shafa'a wanda Imam Muslim ya ruwaito, bayin Allah, ranar da Allah zai tashi ranar alkiyama, mutane za a tsaya tsawon shekaru masu yawa ba wanda ya san menene makoma, menene Allah zai yi da halitta. A cikin tsanani Allah zai kusantar da rana babu inuwa sai inuwar al'arshi, sai waɗanda Allah ya musu izini su ga cikin wannan inuwa, amma kowa yana cikin zafin rana, gumi ya haɗiye mutane gwargwadon ayyukansu. Akwai wanda guminsa ya kai iya tafin kafarsa, wani iya gwiwar kafarsa, wani ya nitse gabaki ɗaya a cikin guminsa, kuma mutum ba wanda ya san meye makoma. Mutane za su je wajen Annabi Adam su ce shi ne uban halitta, ya je ya nema musu ceto wajen Allah, a zo a yi hisabi, kowa ya san makomarsa. Ba nema ake wai a samu sauki ba a shiga aljanna a lokacin nan, a'a, a yi hisabi kawai. In ma wutar ce ma mai tafiya wutar ya san wutar zai tafi ya tafi. Haka za a gangaro, an aka zo wajen Annabi Isa, Allah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci Annabi Adam da Annabi Nuhu da Annabi Ibrahim da Annabi Musa da Annabi Isa. Kowane annabi yana fadan uzurinsa. Annabi Isa uzurin da zai fada shine mutane sun fada min maqala wanda nake jin tsoron haduwa da Allah akan wannan maganar da suka fada a kaina. Sun ce ni dan Allah ne, sun ce ni Allah ne. Allah ya yi fushi a wannan rana, fushin da bai taba yi ba, ina jin tsoron haduwa da Allah. Sai an zo wajen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, shine zai ce ana laha ana laha, shine zai yi wannan ceton. Amma kowane annabi uzurinsa yake fada, to Annabi Isa uzurin da zai fada kenan, saboda ya san wannan muhawarar da za ta faru tare tsakaninsa da Allah. Allah zai ce masa kai Isa a anta kai ne, shine dalilin kawo dhamirul fasl din, bai ce a qul, bai ce hal qulta linnasi, ka fada ma mutane haka, a'a, zai ce kai ne, ba waninka ba, kai ne ka fadi wannan. A cikin wannan akwai wato tsoratarwa a cikin wannan magana ta Allah jalla wa ala, da kuma nuna kan cewa Allah shine rabbul izza, kuma Annabi Isa bawan sa ne. Annabi Isa qala, sai ya ce subhanaka, farkon abin da zai yi wato Allah zai ce masa kai ne kace ma mutane ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah, kurike ni da ni da mahaifiyata iyayen giji biyu ba Allah ba. Wannan a cikin waɗanda suka mayar da shi Allah, kuma suka ce ita ma nana Maryam ita ma Allah ce, wanda yake shine kaulin ɗan wato orthodox. Kai ne ka gaya mutane haka, annas a nan wajen yana nufin mutanen da ya zamani tare da su, domin ba duk mutanen duniya ya gaya ma ba, mutanen da ya zamani da su. Amma ko mutanen da ya zamani da su waɗanda suka zo suka yi da'awar biyayya a gare shi, sai suka ɗauki wannan maganar suka yada ta a duniya baki ɗaya, kuma suke jingina ta ga Annabi Isa. Saboda haka a cikin wannan, duk da Allah maɗaukakin sarki zai ƙure Yahudi, zai ƙure Nasara, Allah maɗaukakin sarki zai barrantar da Annabi Isa ne. Tun a nan duniya Allah ya barrantar da shi ga duk wanda yake karanta Alƙur'ani, dan an yada wannan ƙaryar ga Annabi Isa. Duk duniya yanzu abinda aka isar kenan ga jama'a, cewa Annabi Isa shi ma abinda ya zo ya kira gare shi kenan aqidat trinity. To Allah zai ce ma Annabi Isa kai ne ka ɗora mutane akan wannan. To Annabi Isa sai ya ce subhanaka, kafin ya faɗi uzurin sai ya ce Allah ba ni bane, sai da ya tsarkake Allah daga wannan makala. Sarki ya tabbata gare ka, a ce akwai wani abun bauta, ko Isa ne ko uwarsa tare da kai ya Allah. Wannan kamalan ladabi ne da Allah, kamalan ladabi ne da Annabi Isa yake ma Allah da girmama Allah, wanda yake haka ya kamata yayin da ka jo ta magana da bata dace da Allah ba, kafin ma ka gyara magana ka so mu tsarkake Allah, ka so mu tsarkake Allah. Kamar yanda Allah ta'ala ya ladabtar da muminai, yayin da aka yada maganar qis wato al-ifk ga sayyidatuna Aisha Allah yace falawla id sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadha subhanaka hadha buhtanun adhim kaga a ciki sai da aka kawo tsarkake Allah jalla wa ala dan a nuna kan cewa magana da za ta danganta baci ga matar annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamanto ta bata daraja annabi sallallahu alaihi wasallam wabitali ta kai zuwa ga Allah dan duk wanda ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zagi Allah sai Allah ya ce ya nuna mu'minai yadda za su ladabtu za su yi ladabi ga Allah su tsarkake Allah a cikin wannan hali annabi Isa ya ce tsarki ya tabbata gare ka ya Allah ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq baya cancanta a gare ni na faɗa abinda ba haƙƙi bane na faɗe shi ba haƙƙi bane a gare ni na faɗe shi shine baya cancanta gare ni a bisa abinda kai mun da kuma sani na da nayi naka na izzarka da annabci da ka bani baya cancanta gare ni ya zamanto na faɗi haka wanda kuma annabi Isa ya tabbatar da abinda Allah ya tabbatar ma da annabawa ne ma kana li basharin an yukallimahu Allah amma kana li basharin an yutiyahu Allah alkitaba wal hikma thumma yaqulu lin nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyya baya yuwa ga wani mutum ma kana li basharin an yutiyahu Allah alkitaba wal hikma wan nubuwa Allah ya bashi littafi da hukunci da annabci thumma yaqulu lin nasi kunu ibadan li sannan ya ce wa mutane ku zamanto bawa a gare ni Allah ya kora wannan ga annabawa ba zai yi annabi ya faɗa haka ba kuma Allah ya ce lan yastankifa almasihu an yakuna abdan lillahi wala almalaikatu almuqarrabu annabi Isa dan Maryam baya kyama ya zamanto bawa na Allah wala malaiku wadanda suke makusanta ga Allah ba wanda yake kama ya zamanto bawan Allah wa man yastankif an ibadatihi wa yastakbir fasayahshuruhum ilayhi jami'a wanda duk yayi kyama ya zamanto wa yayi bauta ga Allah kuma yayi girman kai to Allah zai tattara su gare shi gabaki daya wannan shine sifar da Allah ya sifantar da mala'iku da kuma annabawan Allah ulul azmi kama annabi Isa to annabi Isa yake fadan wannan uzuri baya cancanta a gare ni ya Allah na fada abin da yake ba haƙi ba in kuntu qultuhu faqad alimta mu duba mu gani a cikin bayyana uzurin nasa a ciki yabo yake ma Allah Allah in ma na fada ka sani ta'lamu ma fi nafsi ka san abin da ke cikin zuciyata ka san dukkan abin da yake zuciyata take sawwala mu wanda yake shine sanin Allah ko babu waɗanda suka san wannan sifa ta Allah irin annabawa sun san cewa dukkan abin da asirru indahu alaniya sirri a wajen Allah a bayyane yake abin da kake ganin ka boye a cikin zuciyarka wata kila har zuciyar ta kama baka so ta san ka sani a wajen Allah fa yake wala a'lamu ma fi nafsi ni ko ban san abin da ke cikin zatinka ba annafsu anan wajen an yi itlaqin ta ga Allah kuma ana tabbatar da ita ga Allah kawai da yake tafarkin ahlus sunna da ma'ana zatin Allah ainin Allah zatin sa ba sifa ba daga cikin sifofinsa kamar yadda Allah ta'ala yace kataba rabbukum ala nafsihi arrahma ubangijinku ya rubuta ma zatin sa rahama kuma kamar yadda Allah ta'ala yace wa yuhadhdhirukumullahu nafsa Allah yana tsoratar da ku kansa yace kuma wasta'natuka li nafsi na zabe ka ga kaina inji Allah fa in dhakarani fi nafsihi dhakartuhu fi nafsi in ya tunani a cikin ransa a cikin zatinsa mutum bawa nawa inji Allah dhakartuhu fi nafsi ni ma zan tuna shi a cikin zatina ba tare da wani ya sani ba to wannan tabbas wannan sifa ce da take matabbaciya ga Allah jalla wa ala kamar yanda yake wato tafarkin magabata amma nafsu ta Allah zatin Allah ba kamar sauran zati bane Allah ya ce kullu nafsin da'iqatul maut kowane rai kowane nafs zai dandana mutuwa wannan banda Allah saboda nafsin mutane daban take da nafsul Allah saboda haka ba za mu tabbatar ma da Allah nafsu ba komi tawilinta domin tawili far'i ne na tashbihi sai mun ce za mu kamanta nafsul Allah wato zatin Allah da zatin mutane sannan za mu ce a'a amma in aka ce zatin Allah ga yanda ake nufi ba za mu tawilinta ba saboda ba mu kamanta zatin Allah da zatin wani mahaluki ba ballantana ya zamanto mu ce zamu mata wata fassara daban bata bukatar fassara Allah shine kada ya san hakikanin yadda zatin sa yake da yanda kuma sifofin sa suke jalla wa ala sannan annabi Isa ya ce innaka anta allamul ghuyub Allah kai ne mai tarin sanin abubuwa da suka buya al-allam siga ce ta mubalaga wato mai yawan sani na iyakacin wato abin da ya sani ba shi da iyaka to Allah shine mai wannan sanin na al-ghuyub ba gaibu kawai guda daya ba dukkan abubuwan da suka buya wanda kuma abubuwan da suka buya yawa gare su al-ghuyub suna da yawa wanda Allah shine kadai masanin su sannan annabi Isa ya ci gaba da cewa ba abin da yace musu face abin da Allah ya umarni ya masa umarni da shi wanda yake wannan shine tabri'arsa yazo ya bayyana uzurin sa yace ba abin da yace musu face abin da Allah ya hore su da shi ani ibudullaha rabbi wa rabbakum ku bauta ma Allah ubangiji na ubangijinku gashi nan kuma duk inda Allah ya kawo kisar annabi Isa sai kaga ya kawo innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu haka tazo a suratu ali imran innallaha tazo a suratu maryam innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu haka tazo a cikin suratu zuhr innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu ubangiji na shine Allah shine ubangiji na kuma ubangijinku ku bauta masa dan ya zamanto Isa matuka wajen kubutar da annabi Isa gashi al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun masa shaida sannan Allah ta'ala sannan annabi Isa yace shi mai shaida ne gare su gurgudan kasancewarsa a cikin su wanda yake shine wajibi shine iyakar abinda manzo yake yi manzo ba raqibi bane ba aiko shi ya zamanto wakili da zai tsaya akan mutane ba tunda idan ya mutu fa waye zai zamanto mai raqaba waye zai zamanto mai hisba akan su Allah shine mai yin wannan nan da yace falamma tawaffaitani yayin da ka dauki raina domin a shine ma'anan alwafat kunta antar raqiba alaihi alwafatu anan wajen tana da ma'anar wato dauke shi zuwa ga saman duniya tunda Allah ta'ala cewa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya zan dauki ranka zan daukaka kai zuwa gare ni alwafatu dinnan waɗansu malamai sun ce ma'anarta ai zan sanya maka bacci kamar yadda Allah ta'ala ya ce Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha saboda haka mutuwar da ake nufi mutuwar bacci da Allah ya sanya ma annabi Isa ya dauke shi daga duniya ya kai shi saman duniya ya kai shi sama ta farko dan annabi Isa yana sama ta farko ba a kashe shi ba bai mutu ba zai dawo a ƙarshen zamani kamar yadda ya inganta hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam zai sauko yana mai hukunci mai adalci sannan ya karasa sauran muddar rayuwarsa sannan Allah ya dauki ransa abin ne ya mutu ai masa sallah abin ne shi irin binnewar musulmi saboda haka falamma tawaffaitani anan ma'anarta yayin da ka dauke ni zuwa ga sama ka sanya min yayin da ka dauke ni bayan ka sanya bacci a gare ni ka sanya ka dauke ni zuwa gare ka ka zamanto Allah kunta antar raqiba alaihim kai ne makiyayi mai shaida akan su mai ganin dukkan ayyukan da suke yi wa anta ala kulli shay'in shahid wannan sifa ce ta Allah Allah kuma kai ne ash-shahid mai shaida akan komai saboda haka daga cikin sunayen Allah shahidun ala kulli shay kamar yanda cikin sunayensa allamul ghuyub haka annabi Isa ya kira shi kuma baya kuma wannan suna ya tabbata a cikin alqur'ani ta wannan shine ɗaya daga cikin hanyoyin da ake tabbatar da sunayen Allah ambutan yazo a cikin alqur'ani ko a cikin sunnan manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alayhi saboda haka Allah shine ar-raqibu alal ibadi kamar yanda yace wa anta ar-raqibu ala kunta anta ar-raqiba alayhi kuma Allah shine ash-shahid ala kulli shay sannan annabi Isa ya faɗi wannan aya wacce take mai sha'ani mai girman sha'ani in tu'adhibhum fa innahum ibadu in kai musu azaba bayinka ne wanda yake ishara ga cewa Allah shine mai mulki duk abin da ya a cikin mulkin sa ba wanda ya isa ya ce masa me yasa shine Allah wanda yake la yusalu amma yaf'al ba a tambaye sa kan abin da yi wa hum yusalu su za a tambaye shi ba a tambaye sa akan abin da yayi domin shine mai kamalan mulki yana tasarrufi a cikin mulkin sa yanda ya so in ya ga dama yayi musu azaba bayan domin sun cancanci azabar in tu'adhibuhum fa innahum ibadu bayinka ne duk yanda kai da su mallakarka ne tasarrufinka ne wa in tagfir lahum in ku kaso kai musu gafara fa anta al-azizul hakim kai ne mabuwayi فإنك أنت العزيز الحكيم كي الله كي 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 كيني العزيز الحكيم كيني مبواي دبا وندي إسي إيترادي أكان هكونشنك كاي با وندي إسي جمي كي حكا با ينغا أبندسكي غا أبندسكي كيني العزيز با وندي إسي با وندي إسي تنكا مكا الحكيم كيني كما كسن كيني من هكما كسن أبندي داتي كي كوان أبو كي شيني يداتي saboda shine ma'anar hikima baka takaitawa baka wuce iyaka wannan iyakar sanin Allah kenan shi yasa wannan ayar annabi sallallahu alaihi wasallam wataran ya tsaya da ita ya kwana yana sallar tahajjud da ita kawai yake karantawa ita yake maimaitawa har gari ya waye akan ta kawai yake kamar yanda yazo a cikin musnad na Imam Ahmad yace